ولد الهلال المبتغى فالصوم أوشك يبتدي رمضان يا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yaumuna 21 ga watan Ramadan hijira 1446 21 ga watan 3 2025 zamu tashi aya ta 269 a cikin suratul baqara na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب
الله سبحانه وتعالى a cikin wannan aya ta 269 Allah ta'ala bayan ya gaya mana a ayar da ta gabata game da makirci na shedan yadda yake raba mutum da hanyar Allah mun kawo tarko wanda shedan yake dana wa dan adam wajen guda 18 wadanda kowanne tarko shedan yayin nasarar kama dan adam zai halaka shi ta wannan bangare daga ciki akwai umartarsa da rowa da kuma aikata alfasha da kuma nuna masa cewa in yana taimakon addinin Allah da kudin sa ko da lokacin sa ko da lafiyar sa ko da mulkin sa ko da duk wata dama sawa'un kaki yake da shi a office yake taimakon jama'a ko wata katuwa kujera ya samu yake taimakon al'umma ko kuma wani mukami ya samu ko wata baiwa Allah ya masa sai yake taimakon addini shedan zai zo ya dinga sa masa waswasi cewa zai iya rasa wannan kujera ko zai iya rasa wannan mukami ko zai iya rasa wannan dama idan yana tallafawa addinin Allah da kuma bayin Allah to shine mun ji kuma bayani akan waɗannan to sai Allah ta'ala yace yu'til hikmata man yasha'u Allah ta'ala yana bayar da hikima ga wanda ya ga dama wa man yu'tal hikmata wanda duk aka bashi hikima faqad utiya khairan kathiran hakika an bashi alheri kuma alherin ma mai yawa amma yadhakkaru illa ulul albab amma ba kowa yake tintintini ba kowa yake tunawa ba kowa yake wa'astuwa ba illa ulul albab, sai waɗanda suke da hankali, suke da zurfin hankali, suke da zurfin tunani, suke da zurfin hange. Wannan aya kai tsaye abinda take nuna mana menene hikimar da Allah ya ce idan an baka alheri mai yawa. Wace hikima ce idan an baka ka samu alheri mai yawa? Kuma hikima Allah ya ce yi util hikimata, daga Allah take kai tsaye. Wasu malamai sun ce ita hikima kat takunu gariziya, takan iya zama haka aka halice ka da hikimarka da basirarka da azancinka da wayonka da wayewarka da sanin ya kamata. Wani haka Allah yake halittarsa tun yana karami, sai kaga Allah ya bashi fasaha, ya bashi zalaka, ya bashi hikima, ya bashi basira, ya bashi azanci, ya bashi hangen nesa, ya san abin da ya kamata a aje a can da wanda ya kamata a aje a can. Wa qad takunu muktasaba, wasu lokutan kuma hikima takan iya zama mukhalada, cudanya da masu fasaha, da masu shekaru, da masu ilimi, da masu azanci, da waɗanda suka san abin da ya kamata, yawan zama da su, da karanta tattafan su, da cudanya da su, da gogayya da su, sai kaga mutum shi ma ya juye, ya zama yana da abin da ake kira hikima. Ita hikima wato a lissafi na Al-Qur'ani mai girma abu ne mai muhimmanci, tunda Allah ta'ala ya ce wanda aka bashi hikima an bashi alheri mai yawa. Daga ciki zamu ga Allah ta'ala ya siffanta kansa da Al-Hakimu, wanda malamai sun ce dinda Al-Hakimu yazo imma ma'khuzun min al-hikimati ko min al-hukmi. Idan ma'khuzun ne min al-hikimati, to hikimar Allah guda biyu ce, akwai hikima ghaiya, akwai hikima suriya. Duk abin da kaga Allah ya ce ayi, to akwai hikima da tasa Allah ya ce ayi shi. Duk abin da kaga Allah ya ce a bari, akwai hikima da tasa Allah ya ce a bar shi. In an bar shi, akwai abin da za a amfana da shi a duniya da lahira. Wancan kuma in an yi shi, akwai abin da za a amfana duniya da lahira. Idan kuwa ba a yi ba, to rashin yin zai haifar da wasu matsaloli da ba wanda ya san yawansu sai Allah. Kamar yadda kuma sabawa Allah, in ya hana aka ki hannuwa, abinda zai biyo baya yana da matsala, zai haifar da matsala da yawa. Saboda a cikin bin Allah akwai albarkar rayuwa, akwai tsarin rayuwa, akwai zaman lafiya, akwai alkhairi duniya da lahira. A cikin saban Allah akwai matsaloli masu tarin yawa waɗanda za su iya gurgunta zaman lafiya, su gurgunta tattalin arziki, su gurgunta zamantakewa na al'umma. Zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas, sai Allah ya ce li yuziqahum ba'd allazi amilu la'allahum yarji'un. A cikin wannan Allah, Allah ya faɗi cuta, ya faɗi magani, yace barna ta bayyana a tudu da kwari. Me ya haifar da wannan barna? Sai Allah ya ce, ta'ala ya ce bima kasabat aydin nas, aidin nas din nan, hannun mutane, ko bayarwa, ko ɗauka, ko ajewa, ko sa hannu, duk abin da ake da hannu, da abin da ake da ƙafa, da abin da ake da baki, an faɗi hannu ne saboda komai mafi yawa da hannu ake sarrafa shi. A sign na agreement, a sign na yaƙi, ko warware yaƙi, ko sa hannun siye, ko sa hannun siyarwa, ko sa hannun hawa, ko sa hannun sauka, ko ba da lasisin ayi kaza, ko hana lasisin ayi kaza, duk magana ce ta takarda da sa hannu. Duk mukamin da aka dora mutane wata takarda aka ba su, duk mukamin da aka soke su wata takarda aka ba su, duk wani zirga-zirga na arziki da kai komo, duk an gina shi ne akan sa hannu da ba da wata takarda, da ba da wani lasisi, da ba da wani permission, da makamantan irin waɗannan. Saboda haka li yuziqahum ba'dhal ladzi amilu, ba'dhal ladzi amilu. Wasu lokutan sai Allah ta'ala ya ɗanɗana mana shashin wani abu da muka aikata ba duka ba. Me hikimar ɗanɗana mana mu ji ɗaci, mu sha wahala? Sai Allah ya ce la'allahum yarji'un, domin watakila wannan zai musu gargaɗi su dawo, su komo, su gyara abubuwan da suka yi wanda yake ba daidai ba. Kaga a cikin wannan akwai hikima. Walau yu'akhizullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba. Allah ya ce da ina kama ku da irin abin da kuke aikatawa da yanzu ba mutum ko daya a ban kasa. Wai afu an kathir, Allah yana kauda kai, yana afuwa, yana rangwame, yana yafiya, yana tausayi, yana jin kai, yakan bau wani saboda wani, yakan yafiya wani saboda wani. Shi yasa kaga duniya take daidaita, shi yasa aka sifanta Allah da wannan. In kuma an ciro shi ne min al-hukumi, to shi kuma al-hukumu irin na Allah kashi biyu ne, akwai al-hukumu shar'i, akwai al-hukumu al-kauni. Akwai abin da Allah yake hukuntawa a shar'ance, in ma dai ya bada labari, labarinsa gaskiya ne, wa imma ya zartar da doka, bin dokarsa kuma adalci ne a duk hukuncin Allah na aiko a bari. To haka nan kuma idan hukunci Allah ta'ala yayi kaunan na kaddara, zai zo maka da abin da kake so, wata zai zo maka da abin da baka so. Shi ma a cikin haka akwai hikima, idan abu ya same ka mai dadi, kai godiya ga Allah, sai godiya ta zame maka alheri. Idan jaraba ta same ka, kai hakuri, sai hakurin ya zame maka alkhairi. Kaga a cikin komai akwai hikima. To nan sanan ita kalman alhikimatu din, ita ta maimaita cikin alqur'ani sau 20. To wane ma'anonin da suke dauka suna koma zuwa ga ma'anoni biyar. Din da ka karanta kalmar hikima ko kauce kalmar hikima a cikin alqur'ani, ba ta fita daga waɗannan ma'anoni guda ɗayan biyar. So in ka bata waccan ma'anar, kaga bata dauka ba, to ba ta waccan ma'anar ko waccan ma'anar. A cikin ma'anonin nan guda biyar zaka ga ma'anar ta dace daram da wannan kalmar ta hikima ta zuwa alqur'ani. Daga ciki akwai wato ma'anar hikima din tana nufin sanya abu inda ya dace, a lokacin da ya dace, yadda ya dace. Idan kaga Allah ta'ala ya jingina wa kansa al-hakimu, to da wannan ne duk abin da Allah yake yi akan tsari yake yin sa, akan ilimi yake yin sa. Yasa ga wallahu alimun hakimun tayyaba a cikin alqur'ani. Duk kuma da ka duba siyakin ta, kafin a ƙarshen aya a faɗi wallahu alimun hakimun, ko wa kana Allahu aliman hakima, ko inna Allaha alimun hakim, to zaka ga cewa wata wani babban abu akai bayani, akai aka kulle ayar da waɗannan sunayen na Allah guda biyu, ilimi da hikima, ilimi da hukunci, hukunci na shari'a ko hukunci na kaunu, ko kuma hikima suriya ko hikima wa'iya. Wasannan idan ma'ana ta biyu, sai kaga cewa akan yi amfani da ita a matsayin wa'azi, kamar da Allah ya ce hikimatun baligha fama tugunun nuzul. Anan hikima ta zo da ma'anan wa'azi. Idan kawa mutum wa'azi, udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana wajadilhum billati hi ahsan. Amfani da uslubi mai kyau, amfani da hanya mai kyau, inda ya kamata ai dimi ai dimi, inda ya kamata ai sanyi ai sanyi, inda ya kamata ai da gudu ai da gudu. Wato shi ba zafi ko sanyi ake so a shari'a ba, ina ya kamata ai sanyi, ina ya kamata ai zafi. Yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake mu'amala da mutane, wani zaka ga yadda Annabi ya masa alaihi salatu wassalam ya bambanta da wani. Malamai sun kawo misali guda hudu na hikimar wa'azin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai mutumin da ana karatu a masallaci, babban makarantar da kowace daraja a duniya tace makarantar manzon Allah. Malamin da yafi kowa iya koyawa a duniya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dalibin da suka fi kowa sa'an malami a duniya sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Zaman da yafi kowane zamani daraja shine zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Makarantar da kowace daraja makarantar gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam. To ga Annabi yana koyar da sahabbai a masallaci a zamanin sa. Wani ya shigo yafi tsari a masallaci. Mafi girman university, ɗaya daga cikin manyan masallace masu daraja guda uku, a gaban wanda yafi kowa daraja, da masu daukan karatu da suka fi kowa daraja, da darasin da yafi kowanne daraja alqur'ani da hadisi, ana bada wannan wani ya shigo ya rashin ladabi. Ya samu wata nahiya malam kawai ya kwaba wannan sa sai ya saki fitsari daga tsaye. Kai ku ka san wannan mutumin yafi kowa ta'addanci. Amma me aka fuskantar da shi? Sahabbai suka yi cakan sa. Annabi ya ce da'uhu jalish. Malam da yake sahabbai masu biyayya ne, ba wanda ya motsa daga inda yake. La tazrimuhu. Kar ku firgita shi, kar ku razana shi, ya ruga da gudu yana fitsari a wando. Ku bar shi, ba ya fara ba, ya kare. Aka nutso aka koma aka zauna, ya ci gaba da tsira fitsarinsa. sai da ya kare kaf ya ja mazagin wannan sa ya daure ya taho wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Annabi alaihi salatu wasallam ya ce masa wannan gurin masallaci ne ba a gina shi don a dinga tsula fitsari a ciki ba guri ne na sallah da zikirin Allah da karatun Qur'ani sai ya ji dadin yadda aka yi masa aka ilmantar da shi abinda bai sani ba sannan kuma sai ya addu'a ya ce to nagode Allah ya min rahama ya yi maka rahama banda sauran mutane ka ji ta bargaza ta biyu ga ta bargaza a aiki ga ta bargaza a magana wannan mutumin malamai sun yi nazari masana halayyar dan adam sun yi nazari akan wannan kissa malaman da suke rubuta usulubi na da'awa sun yi nazari akan wannan kissa wanda suke rubuta saqafatu da'iya wato wayewar mewa yadda kai kamar yadda aka yi littafi ta'alimul muta'allim dariqat ta'allum to kuma an yi saqafatu da'iya kaifa yada udda'iya shi mai kiran yaya zai kira mai wa'azi ya zai masana halayyar dan adam masana darasi akan yadda ake mu'amala da dan adam sun yi nazari akan wannan kissa sun fitar da masaloli sun fi 40 wannan kissa kadai da ta faru to amma abinda yake a takaice wannan kissa ta nuna mana yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake mu'amala da wanda bai sani ba sai ya fara sanar da shi yanzu da zai sake dawowa ya sake yin fitsari yanzu yayi me yayi ganganci da zai sake dawowa ya sake fadar kalmar cewa ni da kai Allah kadai zai wa rahama banda sauran mutane yayi me yayi ganganci sannan ba kone daga nesa wakili ne na jama'a daga wata nahiya yake bai da ilimin sanin addini da an bari an dake shi ko an furgita shi an razana shi ya fita da gudu ya je ya hau dokin sa ko alfajarin sa ko raƙumin sa ko jakin sa ya koma garin su me zai ce cace ina yin fitsari suka rufe ni da duka ba zai faɗa ina yayi ba ba zai faɗi me ya faru ba amma zai faɗi dukan da aka yi masa daga nan ce ah to kai daga zuwa kuma sai a gaban sa aka dake a gaban malamin aka dake duka to kaga wani sai ya ce to a wannan addinin kam ni ma ba zan shiga ba daga zuwa sai kawai da kai fitsari ba za a san a ina yayi fitsarin ba me ya faru ba dukan sa da aka yi to wannan hikima ce ta kare addini usulubi na daya na biyu akwai wanda matashi ne shi kuma ya zo ya shigo masallaci ya zo babban makaranta gaban babban malami yace na zo ka bani lasisi in dinga yin zina ka ji sakon da ya zo da shi a karamaka yanzu wani wani tambaya a wannan masallacin ai kafin ka ce mai yan agaji ko yan hizba sun yi waje da shi kai dan ba kai da mutunci malam zaka wannan tambayar amma Annabi alaihi salatu wassalam da yake ya san matasa ya san rayuwarsu ya san damuwarsu suna da saraha ba su da munafunci kaga sun maka hauka to haukan daga can ya fito sai Annabi alaihi salatu yace zauna matso matso ya matso yace me kace yace yana so a bashi lasisi ya je ya badala Annabi sallallahu alaihi wasallam yace to in an baka lasisi zaka yi badala kana so ayi da babarka ka ji wata tambaya yace a ba na so ayi da babata wane mutum yace to kowa ma baya so ayi da babarsa kana so ayi da yakka da yakka da yan uwan mahaifinka da yan uwan mahaifin duk wata mace da take da daraja a gurin sa sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi ita a matsayin misali kana so aje ayi lalata da ita yace a yace to sauran mutane ma ba sa so ayi da nasu sai ya taba kirjin sa yace Allah shiryar da kai shikenan magana ta wuce da hukima da basira da an ware masa matsala kenan wannan ka'ida da Annabi ya ba wannan matashi alayhi salatu wassalam ita ya kamata kowane matashi ya haukai duk sanda za ka yi abu mara kyau ka yi ta tunanin in kai ne za a yi da naka ya za ka ji in kana shirin ka je ka lalata yan wani in kai za a lalata yan kafa in kawo wani ce in kai za a lalata ta kafa so da haka wannan zai sa ka soma dan uwanka abin da kake soma kanka kaga an ware masa matsala cikin hikima ba duka ba zagi ba babu abin da ya kama da haka na uku misali na uku da suka kawo shi kuma wanda ya san dokar ya san yadda ake gudanar ita sai je ya samu zobe na zinare ya sa a hannunsa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi da shi sai ya zo ya kama hannunsa sai ya murza zoben ya cire iwurgar yace ya dayan ku zai yi ganganci ya dauki garwashin wuta ya sa a dan yatsan sa. Da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce sai sahabbai suka ce ka je ka dau zoban ka, ai Annabi ya hana ka amfani da shi a matsayin sawa ne, bai hana ka je ka siyar ba. Sai ce tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama hannuna ya cire shi ya wurgar, to bazan ƙara sawa ba ko bazan dauke shi ba. Aka ce wannan shi kuma saboda shi yana zuwa makaranta kullum, yana kuma jin wa'azi kullum, kuma ya san hukuncin abin, ya je ya ganganci ya saba. Shi yasa Annabi alaihi salatu wasalam sai ya nuna masa abin a aikace, kuma ya nuna masa damuwarsa akan abin da ya aikata, saboda kamar yana sa ne ya je ya aikata. Kun ga waɗannan usulubai sun bambanta daga mutum zuwa mutum, daga guri zuwa guri. Wanda ya fi kowa cutar da Annabi alaihi salatu wasalam da baki da aiki shine Abdullah bin Ubay bin Salul. Amma Allah ya azurta shi da ƴarsa da ɗansa, muminan gaskiya ne. Amma baya yi a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai dai ya je a wani guri a kawo labarin, ko Allah ya saukar da aya ya faɗa, amma bai taɓa yi a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Sai dai su yi zum'e su raɗa, ba sa sarrahawa. Sai sahabbai suka ga cutar ta yi yawa. Dama munafikin shi ne wanda zai bayyana abu a fili kyakkyawa ya ɓoye mummuna a zuciyarsa. Sai sahabbai suka ce ya Rasulullah, a kashe mutumin nan, yana cutar da kai, yana cutar da addini. Sai Annabi sai ya ce a'a, li Allah ya tahaddasa nasu anna Muhammadan ya qatulu ashabahu, kada mu yi haka, mu ba da kofa jama'a su tafi suna yadawa a kafafun yada labarai cewa Muhammad ya fara kashe mabiyansa. Wanda suke nesa ba su san me yake ba, mu da muke ne muka san me yake. So in muka kashe shi, mun bude kofar wanda zai shigo addini cha zai kai, wallahi yanzu an fara kashe masu sallah, da kansa yasa aka kashe wani, ba a san dalilin abin da yayi ba, tunda ba a fili abin yake yadda kowa zai iya gani ba. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Kun ga anan abu ya bambanta daga guri zuwa guri, gwargwadon yanayin mutanen. Wasu lokacin hikima takan zo da ma'anan fassara alqur'ani rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar wazkurna ma yutila fi buyutikunna min ayatillahi wal hikma. Ku tuna ko ku ambata abinda ake karantawa a dakunanku, kenan ya nuna da qur'ani da hikima karanta su ake. Wazkurna ma yutila abinda ake karantawa a cikin dakunanku. Sai Allah ya ce min ayatillahi, alqur'ani kenan, wa hikima, da hikima. Hikima anan ita ce fassara alqur'ani, rayuwa Annabi ita ce fassara qur'ani. Ma'ana qur'ani akwai rubutacce, akwai aikatacce, kamar ka ce theory ne da practical. Saboda ba wani littafi a duniya da za a ce kawai a dauka a karanta ba ai practical ɗinsa ba. Waye yayi practical din qur'ani aikace? Kana khulquhul qur'an. Wanda zai aikata qur'ani, aga qur'ani aikatacce, aga qur'ani mai magana, aga qur'ani na tafiya, aga qur'ani a aikace, shine a kalli manzon Allah, shine qur'ani a aikace. Da haka idan ka raba aikin manzon Allah da qur'ani, to qur'anin ba za ka gane shi ba, kuma aikin ba za ka gane shi ba. Saboda duk abin da aka ce a aikata sai an samu mai aikatawa. Yanzu dukkan malaman duniya da suke koyar da mu kwasa-kwasai, bayan sun gama koya maka a jikin allo, sai kuma an je an yi practical. Yanzu Qur'ani mai aya 6000 da mai 36 ba ai practical din kowace aya yadda ake aikata ta ba? Kaga shine sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ita ce take fassara Qur'ani, kuma ita ce hikima. Duk da kaga an yi adafin hikima akan kitab, wa ba'athu yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata kama arsalna fikum rasulan min anfusikum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukum alkitaba wal hikmata huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata. Haka duk wannan adafin hikima ne. Laqad mannallahu alal mu'minina iz ba'atha fi رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويعلمهم الكتاب والحكمه. دو wannan hikima tana daukan wannan ma'anar. Sannan hikima takan zo da ma'anar ilimi da fahimta. Ka zama mai ilimi kuma ka fahimci ilimin, akan fassara shi da hikima. Misali walqad atayna luqmanal hikmata anashkuru li walqad atayna luqmanal hikmata anashkuru lillah Allah ta'ala ce hakika mun ba wa Luqmana hikima kenan wannan wa'azin da ya madansa ya gaya masa wasu dokoki na zaman duniya tun daga haƙƙin Allah haƙƙin iyaye haƙƙin jama'a har zuwa ƙarshe ya wa'azi sallah zakka yadda ake tafiya gabaki ɗaya waɗannan ɗabi'u da suluki da aqida da ibada da mu'amala da suluki da ya koya madansa gaba ɗaya waɗannan abun an kira su hikima to kaga ashe kenan ilimi da fahimta ilimin yana daukar hikima sannan wasu lokutan hikima takan zo da ma'ana annabta faqad ataina ala ibrahim alkitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima kunga anan hikima tana daukar ma'anan wato annabta da aka basu ko kuma aka abinnan din su to malamai sun fassara mana yu'til hikmata man yasha wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katira wajen menene hikiman nan akwai fassara wajen 11 daga ciki akwai shi aka rawaito daga Abdurrahman bin Zaid a cikin tafsirin Ibn Jawzi to al-hikmatu hiya al-aqalu fi din abuna ake kira hikima wato ka zama a cikin addini kana hankalta kana da hankali na gane addini kana yin addinin ka da hankali kana yin sa da basira to wannan ana kiransa hikima kenan wanda Allah ta'ala ya bashi addini kuma yasa ya gane addinin kuma yake aiki da addinin wannan ya samu hikima sannan ma'ana ta biyu hikima takan zo da wani al-isaba fil qawli wal fi'l idan dai zakai magana da ta dace zakai aikin da ya dace to wannan magana da ta dace a san da ta dace da kuma aiki a lokacin da ya dace to wannan ana kiransa hikima shi yasa yadda zakai magana da mutanen birni da na kauye yana da bambanci yadda zakai magana da samari da bambanci da tsofaffi yadda zakai magana da yara na da bambanci da manya yadda zakai magana da muta da masu ilimin zamani yana da bambanci da wanda ba su da shi da ƴan birni da ƴan kauye da na kusa da na nesa da masu saurin fahimta da masu saurin fahimta yana bambanta in ka dauko maganar primary kana wa ƴan jami'a ko dauko maganar ƴan jami'a kana ma ƴan primary ko ka dauko maganar ƴan secondary kana yi wa ƴan primary ko ka dauko maganar ƴan secondary karama kana yi wa ƴan babba to zaka ga cewa karatun baya tafiya daidai duk da karatu kake bayarwa amma kana ba da shi ga wanda kwakwalwarsa bata kai ya gane ba shi yasa aka kasa cewa akwai 6 akwai 33 akwai 4 matakin karshe shine ka je jami'a matakin farko ka je primary to abun ka je primary ai karatu ake baka da malami da aji da dalibai in ka je secondary karama ma malami ne da aji da tattafai da malamai in ka je secondary babba ma haka in ka je jami'a ma haka to amma yanzu sai aka dauko professor da ke koyarwa a jami'a aka ce dauko littafin da kake koyo ɗan jami'a je kaka koyarwa ɗan primary school wannan karatu yazo ya ta zuba karatu ɗan primary suna kallon sa yana kun gane an gane do you understand suna yes sir shi a gurin sa karatu yake bayarwa amma waɗanda yake ba karatun kwakwalan su ba su kai karfin da za su gane me ake cewa dan ba abu matakai an kai su can ba yanzu akwai karatun da zaka ga na ƴan jami'a ne sai ka ji dan primary ya shiga akwai na ƴan primary kuma ka ga dan jami'a ya shiga saboda karatu yanzu diya rikice amma gane matakan ilimin ma duk an riga an dakatar da su shi yasa yace dacewa a cikin fada da aiki daga mujahid yace hina shi hikima sana ibrahimun naka ya fassara hikima da cewa huwal faham duk magana da aka fada ka fahimta domin Sheikh Muhammad bin Salih Usaimin yana cewa rigimar duniya ta taso ne akan abu uku qillatul ilmi aw qillatul fahmi aw su'ul qasadi din da kaga ana rigima ka sa ta a skeli ɗayan ukun nan zaka gano dalilinta ko qillatul ilmi ɗayan ba shi da ilimin abun sosai akwai karancin ilimi a cikin mutum biyu da suke tattaunawa to wannan karancin ilimin ya haifar da matsala ko na biyu qillatul fahmi akwai karancin fahimta a tsakanin ɗaya biyu masu tattaunawa ko kuma su'ul qasadi ɗaya daga ciki manufarsa ba ta da kyau mummunan manufa gare shi to wannan baya fita duk wani abin da kaga ba a fahimci juna ba to ɗayan ukun nan ne ya kawo shi ko karancin ilimi ko karancin fahimta ko kuma mummunan manufa sannan daga Abdullahi dan Abbas da Suddi sun fassara hikima da cewa shine annabta shine daya daga cikin fassarorin da aka yi mata daga Qatada kuma ya fassara hikima cewa shine ilmul Qur'an ka gane Qur'ani nasikhu wa mansukhu muhkamu wa mutashabi ka gane alqur'ani da ilimin mukansa to wannan shine ainin hikima daga Rabi'u bin Khaisam kuma ya fassara hikima da cewa shine al-khashyat kawai ka zama mai tsoron Allah mai bin dokokin Allah mai girmama Allah mai san Allah mai girmama Allah mai kwadai rahmar Allah mai tsoron azabar Allah mai bin dokar Allah yi nayi bari na bari mai godiya akan ni'imar Allah mai hakuri da jarabawa Allah mai tuba in ya aikata laifi waɗannan abubuwan goma in ka hada su ka zama mai khashiya sannan kuma ka zama mai hikima sannan hikima shine ma'rifatu din al-ma'rifatu bid-din wal-fiqh wato ya zama kana da sani da addini kuma kana da fahimtar sa wannan fassara daga Ibn Wahhab daga Imam Malik sannan wani da ya tashi fassara ta tara cewa hikima shine al-wara'u fid-din ka zama mai tsantseni ka dinga taka tsantsan a cikin maganarka da aikinka ka dinga taka tsantsan to kana da hikima dan mai taka tsantsan ba ba a fiya kama shi da laifi ba dan bai fada ba sai da yayi tunani bai aikata ba sai da ya lissafa wani sarki ne ya kirawo masu hikima ya tara su yace an ce duk kuna da hikima da Allah ina so a rubuta min jumla daya wanda idan mai bakin ciki ya karanta ta zai ji dadi idan mai farin ciki ya karanta ta zai ji bakin ciki kalma daya kal jumla daya kawai nake so a rubuta mu sai wani yace ai mai sauki ne kawo takarda da ya kawo takarda sai yace hazal waqatu yamdi wannan lokacin zai wuce yace to wannan jumlar duk wanda yake cikin dadi ya karanta ta zai ji ba dadi duk wanda yake cikin wahala karanta ta zai ji dadi kaga hikima da basira kana cikin wahala sai aka rubuta maka wannan lokacin zai wuce me zaka ji a ranka kana cikin ganiyan mulki kana cikin ganiyan kudi sai ne rubuta maka wannan lokacin zai wuce zaka ce hasada kake ya san zai wuce amma baya so a fada to kaga wannan kalma ba ta da dadin fada ga mai jin dadi amma tana da dadin fada ga wanda yake cikin wahala cewa duk wahala ka hakuri lokacin zai wuce duk dadi kai hakuri dadin zai wuce to wannan jumla ce kwaya daya amma za ta farantawa wani za ta bakantawa wani saka cikin ma'anan hikima akwai ilimi da aiki da shi kuma shine ma mafi girman fassarar da aka ba hikima kowanne ilimi ya aiki da shi shi yasa kuka ga ai a Najeriya mafi yawan mu ba mu da hikima ma'ana an zo da ilimin noma ana koyawa a jami'a amma gonakin mu sun bushe kamata ya a ce wannan department din na agric a dauko shi a mai da shi gona a tsakiyar gona kamata ai department din da ka fito kafin ka shigo ko ta ina sai kai sai kaga eka 700 ko eka 1000 a tsakiyar gona ya kamata da an gama kawai a mika ma fatanya amma sai kaga mutum ya zama doctor ko degree ɗaya ko na biyu ko na hudu wata kila ba bai san hanyar gona ba na'am kaga hikima shine wanda ya iya ya karanta agriculture to kamata ya ace kuma a ganshi da arzikin noma da dabarar noma da hikimomin noma na zamani abinci ya ƙara samuwa saboda ana da ƙwararru a wannan fannin wanda suka karanta tattalin arziki kamata ya ce su suke ƙwararrun da za a saka a wajen fito da yadda arzikinmu zai ƙara burin ƙasa wanda suka karanta harkar tsaro a sa su a hanyar da za su inganta tsaro to ana ta karanta tsaro a jami'a ana ta digiri ana PhD akan harkar security amma kuma a ƙasa ba security ana ta harka karanta harkar wato me ake kiranta harkar noma amma a ƙasa babu ba noman ana ta karanta harkar tattalin arziki a ƙasa babu ana ta karanta harkar tsaro a ƙasa ba tsaron to kaga hikima shine in an karanta abu an gane a zo kuma a aikata shi to an yi hikima kenan kenan aiki da ilimi ko ma wani ilimi dan akai aiki da shi to an yi hikima ma'ana an yi amfani da abinda aka sani an saka shi inda ya dace to wannan shine fassarori da aka hakaito daga wasu malamai sun fassara wannan hikima da ake nufin yu'til hikmata man yasha'u Allah yana bada hikima ga wanda ya ga dama jinginawa Allah ganin dama ashe zai iya ba musulmi zai iya ba wanda ba musulmi ba zai iya ba da zai iya bawa uba zai iya bawa mace zai iya bawa namiji zai iya bawa babba zai iya bawa karami saboda kyauta ce daga Allah yu'ti kaga wannan aiki ne na Allah sifa ce fi'iliya Allah ta'ala yana aikata haka kuma man yasha'u in ya abun akwai mashi'a a ciki akwai mashi'a mashi'a daban mahabba daban ita mashi'a tana nufin musulmi zai samu wanda ba musulmi ba zai samu shi yasa alhikmatu dalatul mu'min wannan ba hadisi bane amma magana ce mai dimbin hikima hikima fataccen abun ka ne in ka ganshi a hannun kowa sai ka dauka ba laifi ka tafi cana ka je ka koyo yadda ake sarrafa kwamfuta ko yadda ake sarrafa inji ko yadda ake gyaran kaza ka zo ka bude kana yi ba laifi ka tafi Japan ka je ka koyo wata dabara ko wata fasaha ko wani hikima ka zo ka koyar ba laifi ka shiga kowace ƙasa a duniya tare da addininka da al'adarka suna nan amanna da kai dan wata kila addinin su zaka dauko ba za mu yadda ka dawo ba in al'adar su zaka dauko ba za mu yadda ka dawo ba amma da zaka dauko fasaha su yadda suke kere-kere yadda suka inganta duniyar su to kaga wannan zaka zo ka amfani jama'a ka da ita akwai wata magana da ake jingina ta ga hadisi amma ba hadisi bace hikima ce kai aiki dan a duniyar ka kamar ba za ka mutu ba kai aiki a lahira ka kamar za ka mutu yanzu wannan hikima ce sosai ana nufin ka dage ka nemi duniya da kyau kuma ka nemi lahira da kyau a tafi gona ai kiyo ai noma a kafa kamfanin nuka kanana da manya a tashi ai aiki in an kira sallah kuma a je ai sallah dan ce Allahu akbar sai mu aje kayan aiki mu shiga masallaci kaga mun yi aiki dan lahira mu kamar zamu mutu kuma mun tafi gona kamar zamu dawama yawa to a hada duniya kenan a hada da lahira sahabbai sun yi wannan dabarar sai kaga sahabi yana son ya zauna a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama kuma yana son ya zauna a rumfarsa a raba masa hankali ga ilimi ana zazzagawa a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama ga kuma kasuwa ana zazzago kudi sai ya ce kai makoci na zo mu hade rumfan mu kai ka zauna mana a kasuwar ni kuma in tafi gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama ka nemo mana kudi a kasuwa ni kuma nemo mana karatu da yamma sai mu hadu sai ka gaya min nawa aka samu a kasuwa ni kuma gaya maka nawa aka samu a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama na ilimi gobe sai ai canji kai sai ka tafi makaranta ni kuma in tafi rumfan kasuwa abinda na samu da abinda ka samu sai mu meeting point yau me akai ai wani yazo ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bashi amsa kaza jibril yazo ya saukar da aya kaza kaga duk ilimin ranar bai wuce ni ba sannan kuma duk abin da aka samu na albarka kasuwa shi ma bai wuce ni ba mallan ka taba jin mutanen da suke da fasaha da hikima irin sahabbai duniyar basu batta ta tafi ba lahira basu batta ta tafi ba to wannan shine wato hikima wasu kan ce ita kalmar hikima ma wata yar sarka ce ko wani dan awarware ne da ake sawa mai suna barima wanda ake sa a hancin dabba idan ana son ta tsaya sai a ja shi ake cewa raqumi da akala da abin da kake son ka tsaye da shi sai ka ja sai zama kamar burki ka ja masa burki to wannan shine hikima abin da zai ja maka burki ya sa duk abin da zaka kai da takatsantsan to shine asalin kalmar hikima da hukumu daga wancan gurin aka tsago ta da aka suka ce hikima shine abin da zai hana ka wani aikata wani abu kamar yadda yake hana dabba tafiya hana ka zalunci ya kuma sa ka kai abin da ya dace wanda suka fassara hikima a cikin zamani an yi littafai daban-daban wani yake cewa alhikmatu ma'rifatul haqq wal amalu bihi sanin gaskiya da kuma aiki da gaskiyar wani yace al-isaba fil qawli wal amal dacewa a fada da aiki wani yace darbun ne min al ilmi yamna'u min rukubil batil wani ilimi ne Allah yake baka wanda zai kare ka daga hawa docin san rai da san zuciya ko kuma wato khuruju nafsil insan ila kamali hal mumkin fitar ran mutum ma'ana mutum ya fito da baiwarsa da basirarsa zuwa ga abin da zai sa shi ya zama ya samu kamala ta magana da kamala ta aiki wasu gaje kuma al ulumun nafi'at duk wani ilimi mai amfani ka sa shi a cikin hikima wal ma'arifus sa'iba da duk wani sani wanda ya dace wal uqulul musaddada da duk wasu hankula da suke tafiya akan dacewa wal albabur razina da kuma wasu hankula masu hangen nesa wa isabatu sawab fil aqwali wal af'ali da kuma dacewa da abin da aka aikata aiki ya dace da magana magana ta dace da aiki 100%. Wasu ka fasara al-qasd wal i'tidal shine a tafi tsakatsaki a daidaita komai wa idrakul ilal a gane hikimar komai da abin da yasa ake ce a yi shi wal gayat abinda malamai suke kira wato al-ilal wal gayat ko al-asbab wal gayat al-asbab al gayat akwai asbab akwai gayat sababi da kuma inda zaka al-wasa'il laha ahkamul maqasid wannan yana cikin hikima wasu kace kuma wato basira al-mustanira ce Allah ya baka basira mai haske mai dogon tunani da dogon lissafi da tsari ya zama a rayuwarka kana da tsari ba kana tafiya ne awan igiya ba ina zaka baka sani ba daga ina kake ina baka sani ba ina plan ɗinka karamin plan long term plan short term plan medium term plan baka da tsari da dogon zango tsarinka mai dogon zango babu mai gajeren zango babu mai matsakaicin zango babu wai kai me kake so ka zama nan da shekara 10 baka da wani rubutaccen abu shekara 5 fa me plan ɗinka na shekara 5 babu akan ka akan ƴaƴanka akan makarantarka akan gonarka akan kasuwarka akan aikinka duk baka tsarin koyo ba sai abin da Allah ya kawo wannan babu sira a ciki ba hikima wasu kuma sun fasara cewa fi'il ma yanbagi alal wajhi allazi yanbagi fil waqti allazi yanbagi wannan ma fasara ta yi kyau cewa aikata abin da ya dace ta fuskar da ya dace a lokacin da ya dace wasu ka dunkule gaba ɗaya suka ce duk waɗannan abubuwan da aka faɗa hikima ne sai dai kowa da irin tasa hikimar da Allah ya bashi wa man yu'tal hikimata faqad utiya khairan khairan kuma Allah ya ce kaseeran a ce hikima tana gyara duniya hikima tana gyara lahira hikima ta kan sa ba za ka yi abin da za ka cuci ba ko ba za ka yi abin da za ka cuci wani ba hikima ta kan sa ka ba da haƙƙin Allah a sanda Allah ya nemi ka bashi haƙƙin ka ba da haƙƙin waɗanda suke da haƙƙi a kanka kuma ba tare da kai ka cutar da kanka ba ma'ana ka san haƙƙinka ka san haƙƙin Allah ka san haƙƙin iyayenka da sauran waɗanda suke da haƙƙi a kanka kuma kana kokari kowa ka sauke haƙƙinsa daidai gurgudu don haka ita wannan wato shine ma'anan wato hikima a cikin waɗannan abubuwa wasu malamai kuma suka ƙara da cewa a wajen musulmi hikima a wannan zamanin shine ka samu sawabit akwai abin da ke kira as-sawabit abinda kaka kuskura ka canza su duk wani karatu da wani ilimi da zaka yi da wani bincike kada ya shafi waɗannan abubuwan guda takwas duk wani karatu da wani malami zai da wani bincike da za a yi binciken ya zama kai ya shafi waɗannan abubuwan guda takwas na farko tauhidinka da imaninka da aqidarka ingantacciya kada ka bari wani yayi karatu ya gano maka Allah babu shi ko ya maka karatu ya gano ba sai an bauta Allah ba ko ya maka karatu ya gano maka ba lahira ka aje wannan karatun kawai kowa yayi shi dai ya tafi ya karatun sa amma mu ba za mu sauka daga kan tauhidi ba ba za mu sauka daga kan imani ba ba za mu sauka daga kan aqida sahiha ba wannan shine abu na farko da baya karɓar canji ba wani karatu duk binciken da saboda abinda muke aikatawa kala biyu ne akwai ibadar da Allah ya sa mata lokaci akwai ibadar da Allah bai sa mata lokaci ba yanzu imani yaushe ake farawa yaushe ake karewa na'am amma sallah fa tana da lokacin fara da lokacin karewa amma imani shi bai da lokaci kawai kai imani ka dayo akan imani ka mutu akan imani ka shiga na duk da imaninka dogaro da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingatattu wajen kafa hujja a cikin addini wannan baya karɓar canji don in babu rayuwa annabi to ba za a gane Qur'ani ba saboda haka wannan shi ma duk karatun da za ka yi da binciken da za ka yi da nazarin da za ka yi kada ka karbi canji akan wannan sai dai ka saurara ka karkade kunnuwanka kai tafiya ka kawai sannan na uku addinu kamilun la yaqbalu al-ihdas ka yadda cewa addini cikakke ne baya karba kari duk wani kari da za a kawo da sunan addini a saka shi a addini ka sa kafa ka bal da shi ya fita waje addini cikakke ne Imam Malik yace duk wanda yace za a ƙara wani abu da sunan ibada a cikin addini to yana tuhumar cewa addini bai cika ba wannan kakkai wasa da wannan wannan baya karɓar bincike kan ma ka tattauna da wannan kan ma ka tattauna da kowa akan wannan addini ya cika ko bai cika ba wannan ba matsala ce da za a zauna a yi nakashi ba kai a gurinka ya cika wani ne yazo yace Imam Malik mu tattauna mu yi muƙabala sai Imam Malik yace akan me za mu muƙabala akan kai abinda kai yadda da shi ko akan ni abinda na yadda da shi sai ce to shikenan yanzu kai ka yadda da wani abu ni na yadda da wani abu in za mu muƙabala sai muƙabala ta nuna naka ne gaskiya zan sauka daga nan koma naka sai muƙabala ta nuna naka ne gaskiya zan sauka daga kan nawan koma naka yace to shikenan sai na koma kan naka saboda karin jaye ne a muƙabala sai muka je muka sake wani muƙabala shi ma irin jaye ne sai mu koma kan wancan shi ba gobe ma muka je da wancan irin jaye duk sanda aka irin jaye ka muƙabala ya nuna baka da gaskiya yace to addini na ni na yadda da shi na gamsu da shi 100% bana buƙatar mu tattauna da wani akan sa kai da naka kake shakka ka tafi kai ta muƙabala da shi in wani ya ka da kai sai ka koma nasa in ka ka da shi ya koma naka shi yasa yace duk mutumin da yake yawan shiga mas'alolin rikici za ka kullun yana canza ra'ayi yau yana kan wancan gobe yana kan wancan amma tunda ka yadda cewa Allah ɗaya ne ba shi ba mota gaskiya sai shi to ka tsaya akan wannan annabi Muhammadu manzon Allah ne tsaya anan wannan baya buƙatar sunnar manzon Allah ingantacciya ko mutawatira ce ko ba mutawatira in dai ta inganta manzon Allah kai hujja ce addini ba ma buƙatar mu tattauna da kowa akan wannan addinin Allah cikakke ne baya buƙatar ƙari ba zan yi muƙabala da kai akan zai karɓi ƙari ko ba zai karɓi ƙari ba ni a gurina baya karɓi ƙari in kana karɓi ƙari a gurinka je ka kai mai ƙarin kafirai waɗanda suke kan kafirci a gurina batattu ne kuma in sun mutu a kafirci wuta za su shiga ba wanda zai zo mu tattauna da shi ya ce min a'a ai an gano kafircin nan ma akwai mai kyau akwai mara kyau ko kuma a'a da addininka da nasa za a iya samun wata gada ka ɗebo wani daga cikin naka ya ɗebo wani daga cikin nasa ku samu mahaɗa a'a kakkai da wannan me ake kiran sa
compromise
interfaith ko ma me za ka kakkai da wannan yawwa a gurinka kahuri ne musulmi ne saboda haka babu yadda za a wanke mana kafirci mu daina ganin kafirci da kazanta har abada kafirci kazanta ne kuma wanda ya mutu yana yi ya mutu dan wuta ne har abada sannan na gaba shine G da B ga shugaba musulmi abinda bai sabu saban Allah ba wannan addinin Allah ne as-sam'u wa ta'a malami Umar bi ma'asiyatin fa iza umira bi ma'asiyatin fala sam'u wa la ta'a to wannan shi ma baya karbar jidali sannan abinda akai ijma'i a kansa ka tsaya a kansa indai an ce maka an yi ijma'i to kakkake ta ijma'in malamai wannan mas'alar ijma'i in ta tabbata an yi ijma'i akan mas'ala kada ka yadda ku tattauna wani da ita ce ka tattauna wani da shi akan wannan ko karba ko ajewa sannan addinin Allah ilimin addini ne ba a karbar ilimin addini sai daga wanda aka yadda da addinin sa don haka kakka yadda wanda baka yadda da addinin sa ba ma ya koyar da kai duk wanda baka yadda da addinin sa ba ko a social media ka ganshi wuce shafin sa tsayawa ka saurari wanda ma baka yadda da addinin sa ba saboda addinin ka shine jarinka addinin ka shine za ka yi maka hisabi da shi bai kamata ka je ka koyi addini a gurin wanda shi kansa bai da addinin ba ko kuma addinin sa yana rawa dan mai rawan zai koya ma kaga wanda ya koya maka addini mai rawa mara tabbas to ya cutar da kai dan haka ilimin addini ne ba a karbasa sai wanda aka yadda da addinin sa sannan duk magana da za a kan yancin dan adam ko darajar dan adam kada a shiga haƙƙin Allah. Duk wani yanci da za a baka a cikin yancin ka zagi Allah, ko ka zagi Qur'ani, ko ka zagi Annabi, ko ka zagi Musulunci, ko ka zagi Sahabbai, ko ka zagi Ahlul Bait, ko ka zagi Malamai, ko ka zagi Shugabannin Musulmi, wannan ba yanci ba ne. A Musulunci ba a ba mutum yanci ya kashe wani, ko ya ci mutuncin wani, ko ya ci dukiyar wani, ko a baka yanci kai abinda zai fitar da hankalinka, ko ya zubar da mutuncinka. Waɗannan abubuwan guda biyar ba a ba mutum yanci ya taka su. Ba a taka addini da sunan yanci, ba a taka dukiyar mutane da sunan yanci, ba a taka rayukan mutane da sunan yanci, ba a taka mutuncin mutane da sunan yanci, ba a taka nasabar mutane da mutuncinsu da sunan yanci. Waɗannan abubuwan yanci ba zai baka dama ka taɓa su ba. Wanda kada wani ya ce muna da yancin, wani ya ce yana da yancin ya zagi Allah ko ya zagi Musulunci. In kai kana da yancin ka zagi Musulunci, to lalle wani kuma zai tura ka lahira ai maka hisabi a can. Yawwa. To wannan shine a takaice wato abinda ya faɗi ma'anar hikima. Sai kuma fa'idodin da ke ƙarƙashin wannan aya, akwai fa'idodi guda 11 da zamu koya. Na farko shine tabbatar da ayyuka da suka shafi mashi'a ga Allah. Shine muka ce yu'ti, bayarwa. Wannan bayarwa aiki ne na Allah. Ko? Kenan Allah yana bayarwa. Sai mu sa ran ya bamu. Allah ka bamu, ka bamu, ka bamu ba iyaka. Sannan Allah yana bada wani abu, kuma Allah ya kira abun alheri. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katira. To Allah ka bamu hikima ta zai mana alheri mai yawa. Wannan cikin as-sifatul fi'iliya. Sannan na biyu, tabbatar da cewa shari'a da ilimi daga cikin falalar Allah ake samun su. Domin babban fassarar da aka wa hikima shine samun ilimi mai inganci da kuma shari'a. Kenan Allah ta'ala shi yake bada shari'a, mai neman shari'a ya neme ta a gurin Allah. Sannan tabbatar wa Allah mashi'a, mas'ala ta uku cewa Allah ta'ala yana ganin dama, wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Inna Allah kana aliman hakima. Sannan mas'ala ta hudu, tabbatar da hikima cewa daga gurin Allah take, kuma hikima kamala ce. Mai bada kamala ku shi ya fi cancanta ya zama yana da kamala. Kina Allah ta'ala yana da hikima, yana da hukumu, yana da ilmu. So ashe Allah in ya baka ilimi, ya baka hikima, ya baka wani abin da za ka yi daraja da shi. Kuma dangana wa Allah hikima da dangana mutum hikima tana da bambanci. Hikimar Allah ta'ala daban, hikimar ɗan adam daban. Ko da sun yi tarayya a suna, to siffar Allah ba ta kama da siffar mutum ba, siffar mutum ba ta kama da siffar Allah ba. Kamar da suka bambanta a zati, suka bambanta a suna, suka bambanta a aiki, suka bambanta a samuwa. Sannan na biyar, alfahari ne mai girma, daraja ce mai girma Allah ya baka hikima. Sannan na shida, wajabcin godiya ga wanda Allah ya masa wata ni'ima. Duk wanda Allah ya masa wata ni'ima, to ya gode. Sannan ni'ima ba ta shafi sai kuɗi ko mulki ba. A'a, basira da Allah zai baka da ƙwazo wajen sanin abin da ya kamata ko a duniya ko a lahira, wannan yana cin abin da za ka ba Allah godiya a kai. Sannan na bakwai, hanyoyin isuwa zuwa ga hikima suna da yawa. Shi yasa Allah ya kira shi khairan kafira. Ashe wannan fassara da muka kawo wajen guda 11 akan ma'anar hikima ba iya ita kadai ce hikimar ba. Akwai wasu hikimomin ma da Allah ya boye. Duk abin da zai amfane ka a duniya ya amfane ka a lahira, ko ya amfani waninka a duniya, dama dai biyu ne, daga duniya sai ina sai lahira. Ashe ba za ka cutar da duniyarka dan lahirarka ba, ba za ka cutar da lahirarka dan duniyarka ba. Daga cikin haka hikima ta koya maka cewa kada ka rena aikin kirki ko mai kankantansa, domin zai iya zama dalilin tsiranka. Kada ka rena aikin sako ko mai kankantansa, domin zai iya zama dalilin wato halakarka. Sannan wato na takwas, baiwar Allah ce akan bayinsa wanda ya ga dama ya bashi hikima. Da haka Allah ka bamu hikima. Sannan kuma na matsala ta tara, Allah ya ga mana muhimmancin hankali. Da yace wa ma yadhakkaru illa ulul albab, babu masu tintintini sai masu hankali. Ashe hankali idan bai nuna maka Allah ba, to lalle baka da hankali, baka da hankali. Akwai al-aqalu aqalani matbu'un wa masmu. Shi sa aka ce hada hankali da shari'a shi yake sa dan adam ya tsira. In kana son ka gane haka, shine da hasken ido da hasken fitila. Yanzu da fitila ta mutu, ai gudun nan yayi duhu, duk da idanmu yana da me yana da haske. Idan kuma mutum idansa ya makance ko an kuna fitilan nan gaba ɗaya ba zai gani ba saboda ba hasken ido. Ashe an sai an hada me hasken ido da hasken fitila. To hasken fitila shine hasken shari'a, hasken ido shine hasken hankali. Shi yasa ake gabatar da shari'a akan hankali, kuma in baka da hankali sai a dauke ma shari'a. Mukallaf shine al-aqilul baligh, wanda bashi da hankali akwai shari'a akan mahaukaci. To shi yasa an-naqlu muqaddamun 'alal aql, sannan la ta'arudu bainan naqli wal aql, babu cin karo tsakanin hankali da nassi. Duk wanda yace hankali ya sabawa nassi, to akwai ɗayan biyu, ko dai hankalin bai hankalta ba ko nassin bai inganta ba. Amma al-aqlu salim wan nassu sahih la yakhtalifani abadan wala yatanadahani wala yakhtalifani wala yata'aradani. Nassi ingatacce da hankali lafiyayye ba sa cin karo. Idan kaga sun ci karo ta a tuhumu daya, ko dai hankalin naka kai ba mai hankali bane, shi yasa kake ganin wannan nassin bai dace ba, ko kuma ainihin nassin shi ba ingatacce bane, bincike ya nuna ba ingatacce bane. Amma in nassin ya inganta, to lalle hankali zai tabbatar da abin da ke cikin sa daidai ne. To shi yasa waɗannan abubuwa guda biyu, akwai littafi da aka wallafa mujalladi 11, sunansa Dar'u Ta'arud bainal aql wan naql. Wata ran na taɓa yin me ake kiransa, ko ganganci ne ko kuma na ɗauko wannan littafi ina son karanta, da na ɗau mujalladin farko sai da nai shafi 100 ban san me ake cewa ba. Shafi 100 ne ban san me nake yi, kawai larabci da tigaya ba ake so a ce ba mana ganewa. Ace oh ibo Allah, sunansa tunkuɗacin karo tsakanin hankali da nas, mujalladi 11 ne. To ne na tafi har na kusa shafi 50 na gaba, shafi 100 na gaba mana ganewa. Na ce to dama wanda yake cewa mai hankali da mai nassi ka kiyaye su. Kuma wanda ya rubuta littafin nan kun san waye? Shekul Islam Ibn Taymiyyah. Sai da na san wannan tunanin, sai na ji Sheikh Muhammad bin Salih Usaimin ya faɗi irin abin da na faɗa. Ya ce shi ma a farkon ɗalibta da ya ɗau wannan littafin yana karantawa, sai da ya karanta mujalladi 2-3 bai gane da ake cewa ba. Saboda zurfin maganganun da aka yi a cikin littafin, yana buƙatar sai ka karanta wasu muqaddimomi da yawa, sun fara washe maka ƙwaƙwalwa kafin ka gane me ake nufi. Sai dai ka ji ana cewa in babba ya shiga cikin ƙarami, in ƙarfin ya juya, to wannan ba su ci karo ba, ai kamar haske ne da duhu, za a samu haske akan duhu, ko ku haske yana korar duhu, ko ku haske za ta haɗu da duhu. Mutum dabba ne ko ko dabba ce mutum? Mutum yana cikin dabba ko dabba tana cikin mutum? In ka ce dabba mutum ya shiga, ko ko kace mutum dabba ta shiga, ko ko mutum zai shiga ta shashi dabba ya fita ta shakin da ba dabba ba? Idan ka ce dutse da ƙarfe, akwai karo tsakanin su? Dutse zai iya zama ƙarfe ko ƙarfe zai iya zama dutse? Idan an kwasa dutse da ƙarfe, maddarsu daban-daban, za su iya cin karo ko za su iya haɗuwa a guri ɗaya? Da Allah wannan maganar ba ka je karanta Qur'ani ba. Saboda masu hankalin ake magana da su, waɗanda suka ce hankali ya fi nassi, su ake faranti a littafin. To shi ne ake son a ba su misali, a cikin hankalin ma za a nuna musu ba su da hankali. A cikin nassin kuma za a gaya musu ba su gane Qur'ani ba. So da duk mutumin da bai ɗauki Qur'ani, wani fa yana tilawa izu 20 kullum, kuma tilawa izu 20 ɗin yana gane kowace kalma cikin Qur'ani. Sun Qur'anin ya zama jikinsu, da haka ba kama mai da Qur'ani ya zama jikinka ba. Qur'ani bai zama ruwa a kan harshenka ba, ba ka karanta shi qira'at qira'atu tadabbur, da za ka zo ka ce an samu wani abu ya ci karo da nassi. To da haka kaga sai a tuhumi hankalinka, a ce kai mahaukaci ne da cin mahaukata. Shi kuma haukan nan dama dangi ne, aljununu hunun. Shi ma haukan ba wai iri ɗaya ba ne. Akwai mahaukacin da zai sa riga shi masa kyau, amma ko mahaukaci ne. Da za ka iya karatu haka gama, haka zama babban mutum, kuma kana nan da ɗan nau'inka na hauka. Sannan wannan ya nuna mana falalar cewa tunawa da hankaltar lafiya shi komai amfani a wajen mutum. Duk mutumin da ya kama rayuwarsa bai san waye shi ba, waye shi ba, me yasa yayi shi ba, a ina yake, me yake, ina za shi, me zai faru. Kada ka tantance da daddar ka kaka wannan tambayar. Ni wane ne? Wane ne yayi ni? Me yasa yayi ni? A ina nake? Me nake yi? Ina za ni daga nan, me zai faru? Wani masani da ya tashi ya rikice yake wai shi bai gane wannan ba, ba shi da amsa wannan tambayar. Yace jitu. Nazo. Min aina jitu? Daga ina nake? Ila aina? Yace la adari. Kuntu limaza la adari? Fa kuntu la adari. Lastu adari. Ba sani ba sai na tambayi ban sani ba, to me yasa ban sani ba? Ita ma tace ita ma bata sani ba. Wai ce kawai ya ga shi a duniya. Daga ina yake, ina za shi, waye shi, me yasa aka yi shi bai sani ba? Mu ko muna da amsa. Waye ka? Allah. Me yasa yayi ka? Dan ka bauta masa. Kai waye? Mutum ne. A ina kake? A duniya. Me aka saka? Bauta. Ina za ka? Lahira. Me zai faru? Wuta ko aljanna? Ba mai wannan amsa sai musulmi. Duk wanda ba musulmi za ka ga bai da wannan amsar. In kace daga ina yake sai ya ce daga buri. Burin kuma daga ina? Burin daga ina? Sai ya maka shiru. Dan da ya ce burin daga kaza sai mu ce shi kuma to abinda burin yazo daga shi ma daga ina yake. Daga nan sai ka rikita shi.